Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 21 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Sarfilo, ba mu kanin labarai.
To, shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabuwar rundunar sojojin sararin samaniya. Haka kuma za a cewa 'yan sandan kwantar da tarzoma a Hong Kong sun kai su mamaye wasu shaguna suka fitattaki tare da kama wasu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Wata kotu a ƙasar Pakistan yau Asabar ta yanke wani farfesan jami'a hukuncin kisa saboda laifin yin sabo da aka same shi da yi.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani yunkuri na samun goyon bayan fararen hula a yankunan da ke fama da rikicin Boko Haram, sojojin Najeriya sun fara tallafawa kiwon lafiyar mutane da rikici ya rutsa da su. Haka kuma a Abuja akwai tabbacin shugaba Muhammadu Buhari zai gyara na bin ka'ida akan kasafin kuɗin shekarar 2020 da ya riga ya sa hannu a kai. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabuwar rundunar sojojin sararin samaniya. Kana ya amince da biyan albashin hutun iyali ga ma'aikatan gwamnatin tarayya har tsawon makonni 12. Majalisar Dattawa da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ta amince da kudirin kashe dala biliyan 738 kan tsaron ƙasa ranar Talata, bayan da jami'a wato Majalisar Wakilai da jam'iyyar Democrat ke da rinjaye ta tabbatar da matakin a makon da ya gabata. Daukar matakin kafa rundunar sararin samaniya a matsayin runduna ta 6 cikin rundunonin sojin Amurka da Trump ya gabatar da shawarar, 'yan Democrat sun amince da sharaɗin. Za a amince da shirinsu na biyan hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan 2 har na tsawon makonni 12, wanda hakan na zaman shi ne karo na farko a tarihin Amurka. Rundunar dakarun sojin sararin samaniya ta zamto wani sabon reshe na rundunar sojojin Amurka da aka samar wato sama da shekaru 60 da suka gabata. General John Ray Raymond, kwamandar rundunar sojin sama da kula da sararin samaniya, ya kira sabon reshen sojin da mai muhimmanci ga ƙasa, kuma ya ce jagorancin da Amurka take yi a sararin samaniya yana tasiri a duniya. Ya ce Amurka ta fi kowa ƙarfi da inganci a sararin samaniya a wannan zamani. Yau Asabar, 'yan sandan kwantar da tarzoma a Hong Kong sun kai su mamaye wasu shaguna suka fitattaki tare da kama wasu 'yan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, waɗanda suka taru domin bayyana buƙatunsu a daidai lokacin da mutane ke saye-sayen kayan bikin Kirsimeti. A wani rukunin shaguna na Yanglong da ke kusa da iyaka da China, ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke rufe da fuskokinsu sun yi gangamin tunawa da cika shekaru 5 bayan wani hari da aka kai tashar jirgin ƙasa, inda wasu ɗauke da makamai sun yi da fararen riguna suka yi wa mutanen da basu je basu gani ba, da masu zanga-zanga duka da ƙarafe da sanduna. An soki 'yan sanda da rashin neman taimako cikin gaggawa da kuma rashin kama mutanen da ake zargi da aikata wannan ta'asa. Daga bisani dai sun kama wasu daga ciki, tare da cewa waɗanda suka kai harin suna da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan daba. Masu zanga-zangar dai sun nemi a yi adalcin shari'a kan harin, suna mai ihun cewa yaƙin neman 'yanci da muna tare da Hong Kong. Koriya ta Arewa a yau Asabar ta cicciki ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan suka da ta yi wa Koriya na take haƙƙin bil'adama. Tana mai gargaɗin cewa Amurka za ta ɗanɗana kuɗar ta kan irin kalamanta na ganganci. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa musamman ta ɗauki wannan batu daga wata hira da muryar Amurka ta yi da wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wanda ya ce Amurka tana matuƙar damuwa akan kare haƙƙin bil'adama da take haƙƙin bil'adama da Koriya ta Arewa take yi. A wata sanarwa da ma'aikatar Koriya ta fitar da aka wallafa ta kamfanin dillancin labarin ƙasar, na cewa waɗannan irin kalamai na ƙeta wanda ke zuwa a daidai lokacin da dangantaka Amurka da Koriya ke shiga wani hali, za su iya haifar da munanan yanayi kan lamarin da ya riga ya taɓarɓare a zirin Koriya, kamar zuba mai ne a kan wutar da take ci. Kalaman dai sun zo ne a lokacin zaman ɗarɗar da Koriya ta Arewa, wadda ta yi wa Amurka alkawarin wata kyautar Kirsimeti, ta yi barazanar barin zaman tattaunawar nukiliya ta kuma ci gaba da ayyukanta, kamar gwajin makaman nukiliya ko harbin makamai masu cin dogon zango. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Pakistan a yau Asabar ta yanke wa wani farfesan jami'a hukuncin kisa saboda laifin sabo da yi ƙarƙashin wata doka da masu suka ke cewa ana amfani da ita ne don gallazawa tsiraru. Junaid Hafiz, mai shekaru 33, an dai kama shi ne a watan Maris ɗin shekarar 2013 saboda zargin ya kafe wasu kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kafafen sada zumunta. Yin sabo dai wani abu ne da ba a wasa da shi a Pakistan, da musulmai ke da rinjaye, inda bisa tsarin doka za a iya yanke wa mutum hukuncin kisa. An sanar da hukuncin da aka yanke wa Hafiz a birnin Multan, inda yake koyarwa a jami'a lokacin da aka kama shi. Lauyan da ke kare shi, Asad Jamal, ya soki hukuncin da cewa abin takaici ne. An dai ɗauki matakan tsaro a ciki da wajen gidan yarin Multan, inda aka gudanar da shari'ar. Daga ƙarshe, shugaban shirin abinci na duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi cewa sama da mutane miliyan 4 a Sudan ta Kudu ne za su fada cikin yunwa a nan da watanni 6 masu zuwa, har sai shirin abinci ya samu kuɗaɗen da yake buƙata domin kai agaji a wurin. Babban daraktan shirin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, David Visley, ya kai ziyara a Sudan ta Kudu a makon da ya gabata yayin wata ambaliyar ruwa ta lalata gonaki ta halaka dabbobi kana talalata rayuwar dubin da bata ƴan Sudan ta Kudu. Ya roƙi masu bada tallafi su taimakawa mutanen ƙasar. Ya ce ba za a iya juyawa masu wannan baya ba, ƙananan yara da ba san hawa ba san sauka ba. Ya ce idan muka gaza samun kuɗaɗen da muke buƙata a cikin lokacin da muke buƙata, to lalle ne za a samu asarar rayuka.
Madalla, a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji da farko, a wani yunkuri na samun goyon bayan fararen hula a yankunan da ke fama da rikicin Boko Haram, sojojin Najeriya sun fara shiga tallafawa kiwon lafiyar mutane da wannan rikicin ya rutsa da su. Daga Abuja ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Dama dai, daga lokaci zuwa lokaci, sojojin na kuma taka rawa wurin ayyukan kiwon lafiya ga waɗanda rikicin na Boko Haram ya rutsa da su a shiyar ta Arewa maso gabashin Najeriya, baya ga fafatawar da suke yi a filin daga. A cewar jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar rundunar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, a wani hoɓɓasa na marawa ƙoƙarin gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya, sojojin na rundunar Operation Lafiya Dole sun yi wa kimanin yara 207 rigakafin cutar polio, yayin kuma da ƙarin wasu manya 122 su ma suka amfana daga sauran nau'o'in kiwon lafiyar. An dai duba lafiyar mutanen tare da ba su magunguna kyauta da tabarar likita da dai shawarori irin na kiwon lafiya. A cewar masanin tsaro Wing Commander MI Salman, irin wannan tallafi fa da sojin ke bayarwa a fannin kiwon lafiya akwai hikima a cikin sa.
So shi wannan aiki abinda ake cewa medical outreach din nan saboda abubuwa biyu ne. Na farko shi daman soja akwai abinda ake cewa protection of civilians wato kare farar hula. Shi aikin soja a cikin gida da aikin da yake shi ne saboda na kare lafiya da kuma kare tsaron lafiyan ɗan ƙasa kenan. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da doka ya ba su na cewa na kare lafiyan ɗan dokan ƙasa. Saboda haka sukan je mu inda ke buƙatan agaji humanitarian assistance soja na yin haka saboda suna da likitoci da kuma kayan aiki da za su iya wannan aiki. Na biyu kuma a irin yakin da ake yanzu na 'yan sunkuru da kuma na 'yan ta'adda da sauransu idan ka lura duka cikin jama'a ake irin wannan yaki. Su kuma mutane na gari da sauransu su suke sanin mutanen da ke wannan kuma su soja duk da cewa ba a yi training ɗinsu saboda su zauna cikin jama'a ba dole ne su fito da abubuwan da za su iya yi domin mutane su gane su fa'a kuma a samu zaman lafiya tsakaninsu. Wannan kuma shi ne ake cewa winning hearts and minds wato su yi abubuwan da zai sa mutane su ji daɗin zama da su ba kamar yadda aka san soja ba ko idan ya zo sai dai muzurai da sauransu. So sukan yi haka saboda samun information kuma sukan yi haka saboda tallafa ma jama'a. A kaga idan aka je inda mutane ba su da lafiya da sauransu aka taimaka musu aka agaza musu suka samu lafiya. Duk wanda kai man haka saboda ita zuciya ana yanke ta su wanda yake agaza mata. So in kai haka da yake cewa su soja suka ga irin wannan yakan sa su samu karbuwa a wurin jama'a har ya zama aikin su zai zo da sauki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina. A Najeriya akwai tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari zai gyara da bin ka'ida akan kasafin kuɗin shekarar 2020 da ya riga ya sa hannu a kai. Wannan zai faru ne domin an samu ƙari akan kasafin na naira trillion 10.3 da ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisa a watan Oktoban bana. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani.
Kasafin kuɗin na shekara 2020 ya ƙaru da naira biliyan 264 kuma hakan ya faru ne a sakamakon ƙarin da majalisar ƙasa ta yi akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga dalar Amurka 55 da shugaban ƙasa ya kawo zuwa dalar Amurka 57. Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman a majalisar dattawa Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske.
Lokacin da shugaban ƙasa ya kawo ya sa kuɗin man fetur zuwa dala 55. Muko da muka zo muka gani muka yi magana da mutane NNPC muka yi magana da mutane akai duk duniya har da mutane OPEC da sauransu muka zo na muka ga 55 din nan bai daidai ba sai dai akai 57. To wannan 57 akai an ƙara dala 2 a kowane bututun mai kuma ba wanda wannan ba abin da aka kara kuma a kasafin kudi normally idan aka kawo ana ce za a kara ko a rage na kashi 5 cikin 100 idan aka kara dala 2 akan barrel million 2.1 ko a kowane rana to akwai kudaden da za a samu akai to a wannan kudaden ne aka sake cewa to tunda dai an kara kudin mai to mu ma mu kara wa wasu wurare inda ya kamata a kara.
To amma ai baya ga ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man daga dala 55 zuwa 57 kun yi ƙarin kan shi kuɗin na kasafin kuɗi wanda shugaba ya kawo daga trillion 10.3 zuwa trillion 10.6. Waɗannan ƙarin sun bambanta ne?
Ai to wannan ƙarin ne ai bisa ga wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi. Gangan mai miliyan 2.1 kowane rana ai multiplying da 2 kowane rana ai za ga kudin ba kadan ba to abinda aka yi kenan a kasafin kudi akwai abubuwa da yawa da ake gani da ake dubawa dole ne a ga nawa ne a zone in north is suka samu nawa ne zone in south is suka samu nawa ne south is suka samu dole ne sai an yi balancing wannan gabaki da
kuma kun yi haka a wannan karon
tabbas an yi.
A duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi irin wannan, to sai shugaban ƙasa ya nemi izinin kashe su daga wurin majalisar ƙasa wanda ake kira vayament a Turanci. To wai menene vayament kuma ina dalilin yinsa tunda an riga an sa hannu a kasafin kuɗi? masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu yayi ƙarin haske.
Wato environment kalma ce da take tabbatar da gudanar da canje-canje a cikin kasafin kuɗi, kuma yana faruwa ne duk lokacin da aka riga aka sa hannu a kasafin kuɗi, sannan kuma ake buƙatan a ɗanyi canje-canje daga wannan layi na kasafin kuɗi zuwa wannan layi. Kamar misali, an yi kasafin kuɗi don lafiya, sai kuma aka ga ana buƙatan shi waɗannan kuɗi su koma yanki na abinci, to dole sai an aika mu da majalisa domin ta tabbatar da cewa kasafin kuɗin da suka sa hannu suka mika ma shugaban kasa shi kuma ya sa hannu, to kasafin kuɗin dai shine ake aiki da shi. Amma duk gurin gudanar da canje-canjen shine aikin shigo da kalmon environment ko kuma wannan dalilin da akan kawo shi domin a tabbatar da cewa an yi aiki akan ka'ida.
Majalisar dokokin kasa ta fara hutu sai ranar 28 ga watan Janairu na baɗi ne za su dawo aiki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bambanta mana ƙarya da gaskiya kan wannan al'amari. Shin wai da gaske ne akwai wasu ƙasashe irin su Alaska da Russia da dai sauransu waɗanda idan ana sanyi mai tsanani mutum ka iya watsa tafasasshen ruwa sama kafin ya dawo ƙasa wai sai ya zama ƙanƙara? Idan ku haka ne, shin yaya rayuwar al'ummar can ta bambanta da tamu? Mai tambaya Comrade Ahmad Sale na faɗa da ke jihar Gombe. To da farko dai, Alaska ba wata ƙasa ba ce, wata jiha ce a Amurka, kamar yadda za a ji a amsoshin. Idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntuɓar wani wanda ya sha zuwa irin waɗannan wuraren a Amurka da Russia da Canada da dai sauransu. Ina maganar madakin Samunaka, mazaunin birnin Boston a nan Amurka, Alhaji Garba Suleiman Kraku, wanda ya fara amsa tambayar ta Comrade Ahmad kamar haka.
To, assalamu alaikum masu sauraron mu. To, ansa tambayan Comrade Ahmed a takaice shine wannan magana, wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake. A ƙasashe kamar Russia, a haka nan a Canada, nan ma America, akwai gurare wanda yake jahohi wanda yake su sanyin ma ba a ce komai, kamar yadda ka faɗi Alaska. Alaska ba ƙasa ba ce, wato jaha ne a nan a America. Wato kamar yadda ka faɗi, wato ruwan zafi, ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne, ka jarraba ka gani waɗannan wuraren da ka lissafa. In ana wannan sanyi a wannan lokaci, kana watsa wannan ruwa, to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa, to ya ko zanin kankara. In kuma ya zube a ƙasa, yana zuba a ƙasa, yadda ka san gilafi haka zai zama, ya zama kankara, ya daskare. Saboda sanyin ya yi sanyi, saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake. Wannan ruwa da ka zuba mai zafi yana iya zama ƙanƙara nan take, ba sai ya ɗauke wani lokaci mai tsawo ba.
To ba daki a sauran ƙasashen duniya da ka je, shin ka fuskanci wasu abubuwa masu kama da haka?
Ƙwarai da gaske, wato na farko dai ina sha'awar zuwa Canada, koyaushe ina sha'awar zuwa Canada don ba mu da nisa da Canada. A mota ma daga nan America za ta shiga awa 6 ne kawai daga garin da nake zuwa Canada. To na yi niyyar in je wannan gari na Montreal da Toronto, na yi niyyar in kwana 3 ne. A ran da na je Kotu washe gari da sassafe ma ne na juyo don tsananin tsaban sanyi, ban san abin yake ba. Kunne na yadda ka san kata ko hannunka za ka ji ba jini a jikinka ko kaɗan ka daskare ne. In kuma ka sa hit a motarka, shi kanshi hit ɗin sai ka ji yana maka wani irin zuji.
Wato abun ya fi ƙarfin shi.
yawa kuma irin ba arziki haka na juyo wato annan kuma America din mukan je kama kifi lokacin da ake cewa sama din nan wato hutun sama daga wajen June lokacin kowa turawa na nishadi a tafi teku
watan Yuni kenan
yawa aje kama kifi to sai na fahimci lokacin mai kama irin wannan na yanzu lokacin da ake sanyi teku abin da ya sa ruwan shi baya daskarewa saboda yana da ruwan gishiri-gishiri amma akwai rafuka wato korama da sauransu
sun
da yake ba ruwan gishiri a cikinsu daskarewa yake sosai to abin da yake bani al'ajabi wanda ma masu sauraron mu wannan abin su ma zai ba su mamaki kankara ta daskare rafin gaba ɗaya kogin ya daskare ya zama kankara to Allah mai iko kaga anan ma sai mutum ya ji tsoron Allah yadda kifin nan zai rayu to akan je kamun kifin wannan rafuka
don
wannan abu ya faru kwatsar ba sai na je wannan ba na bi masu zuwa wanda suka saba wato akan je da diga kamar yadda za ka haƙa rami to haka za ka fasa ƙanƙarar nan kuma rafuffuka ji haka za ka hau shi kai tafiya a kan ya riga ya daskare ya zama ƙanƙara.
Yaku Allah.
To sai a je wajen daidai ake wurin.
Sai
a huda rami sai a zagaya kamar a wani shashata haka. To Allah da ikonsa kifin harcen sararin subhana suke gani su miƙo kansu su fito daga wannan to daman abin da ake zuwa don a kama wannan kifaye akwai ɗan irin raga-raga da ake sa sai ka sa sai ka kwarfato su ka samu ko kuma akwai wani abu mai kama da mashi sai ka sa sai ka taki kifin sai ka ɗago shi lazai mun kama kifi mun komai sai na je na taka wani ruwan da ke kankaran ba ta riga ta
daskare sosai ba
a daskare sosai ta kalli ba aiko sai ta burma da ni
dab lalle ka sha sanyi
burma da ni da ita Allah da ya taimake ni na iya ruwa na dan yi kai amma da kyar na fita yadda ka san an sa ni a irin sun da ke sa gawa to haka to kaga wannan masu sauraron mu wani bayani ne nan nake muku akan sanyi kaga a yau din nan ma da za ka sa ruwa a kofi tumbler ka zo ka aje shi a wundanka in ya dade minti 10 kofin da ka sa a cikin wannan ruwa a wundanka ko a bakin kofa ya daskare ya fara zama kankara ya zama kankara a nan birnin Boston tun ma ba wani jihar makociyar mu bane Hampshire
sai
mu sanyi
eh ko Allah
to haka nan za ka gani to amma kaga kamar su Florida su ba san ma abin da ake yi ba
eh ko da yake Amurka na da fadi sosai
kware da gaske ai shi za ka ce tumbungiwa kamar da ake makano kirari
lallai
to haka America take
to ma daki idan ku a birnin Boston kuna fama da tsananin sanyi haka ya abun yake kenan a Alaska a yanayi irin wannan
wato na Alaska ma ai daban yake Alaska sai ka sa riguna wanda yake na musamman ne masu kamar thermal wire ake cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba wato kamar yadda zaka sa ruwan zafi a flask dan kai ya huce to haka nan akwai wanduna da suwaita da riga hatta pants inda za ka sa akwai su shi ake cewa thermal wire in ba su kasa ba ko to za ka
wato rigunan sanyi na musamman kenan ba irin wanda muka saba gani ba
na shi yasa ko a rashin in mutane suka lura za su ga cewa za ka ga wata irin hula wanda mutanen rashin suka sa ta wannan hula ana yin ta da fatan tunciya za ka ga sun rufe kunnensu a nan a Alaska da na je wato wannan ulun kamar fatan tunkiyar su kasan ba ina ba na
da gashi gashi dai kamar ulu haka
haka ga tunkiya katuwa za ka iya hawanta
haka
kai ka ko ina amma aka fede ta za ka ga naman
ba wani abu bane
naman dan tayi ba naman komai
ikon Allah
duk fatan ne a jiki ne ake yin riga da shi a yi wul a yi hula a yi wanduna da sauransu duk tanadin sanyi a wannan Alaska idan ka fito waje in kai magana da kaman wani ni da kai yanzu ko muna magana za ka ga hayaki na fita a bakin ka sai ka ce wani maye
lalle ka
saboda tsaban sanyi iskan duk da za ta fito daga bakin ka sai ka ga hayaki hayaki ne
wato wanda ko a Najeriya ma ana ganin haka sai dai irin naku ya ma wuce ma misali
ai wannan fitacce ne za ka gani shi Najeriya da sauki amma ana za ka gani ne zahiri
kamar mota ta tashi
yawwa za ka gani tiriri
iko Allah
yana fita a bakin mutum sannan banda wannan a nan Boston din nan akwai wani abu da na taba yin kuskure. An yi sanyin nan mota ta gida da karfe mai jikinta ko kuma fiber. To dusan kankara da ta sauka na tafasa ruwan zafi na zo don watsa ma jinashi na kuma motar ta ƙi buɗuwa komai ya rufe gam na wawwatsa ruwa a kofan domin gwaiko ta buɗe. Ina ai sai ruwan nan da na watsa ya daɗe zama ya ƙanƙara gun screen ɗin wato jilashin motar ya yi tsawa ya tarwatse saboda tsawon sanyi. Na taɓa yin wani baƙo daga Kano. Ina ce mashi Alhaji tafi a hankali ga shi dogo
ba na zo faɗi sunan shi ne
an ce amma an yi zuwan nan shirin ya san da shi nake yi yana nan a Kano a ƙofar ruwa
iko Allah
da ya zo muka daga da shi shi kuma ya yi wani irin shiga sunawa suna ta sha'awansa ya sa irin manyan kaya ɗin nan to ga su no. Shi kuma yana ta sha'awar suna sai na ce to Alhaji duk inda ka ga wuri ya yi wani a nan America ana cewa black eye. To abin da ake nufi da black eye dusan ƙanƙaran ne sai ta narke ta zama ƙanƙara ko a kwalta ne ko a hanyar tafiya ne kai ba za ka gane ba kai baƙo ne. Sai nake ga mushi duk inda ka ga wuri ya yi salon-salon-salon kamar jirashi karkata ka da ta ba komai ai ba komai. Muna tafe da Alhaji ƙofar ruwa ya aka yi ya aka yi ina tafe ina ta magana ne kadai a sai ya riga ya zube.
Ikon Allah
san sai ya kwashe shi ya zube ya a ƙasa.
Ayya
wai ga wannan ne sai riga in ya yi yunkuri da tashi kuma da ka da su irin sanyi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin madakin samu naka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Karaku wanda ya an samu na tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakoma na farko a yau ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce Salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar Kano da masarautar Kano ya kamata ku maida hankalinku akan abin da zai amfani al'ummar Kano ba yawan sa'insa a tsakaninku ba. Ga kuma sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce Salam VOA Hausa dan Allah ina dattawan arewa da manyan arewa da masu kudin arewa da malaman arewa da ma duk wani mai fada aji da ke arewa da siwa Allah da annabinsa da su takawa gwamnan jihar Kano Umar Ganduje birki a yunkurinsa na tsige a kan gadon mulkinsa saboda yin haka babu abin da zai hafar illa rarraba kawunan Kanawa da ma ta arewancin baki daya. Mun kuma samu sako daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Dandi a jihar Kebbi Nigeria tare da na Mairo Umar Makira su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah muna kira ga mai girman gwamnan jihar mu Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da yawa Allah da annabinsa ya gaggauta biyan ma'aikatan jihar Kebbi da suka yi ritaya kudadansu domin gaskiya suna cikin matukar bukatar hakokinsu ganin cewa har sauran ma'aikatan da suka yi ritaya har sun fara mutuwa sun bar duniya magashi kudadan nasu basu shiga hannunsu ba. Da fatar kiran mu ya kai ga mai girma gwanna. To sako mu na karshe a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya inda shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa to wai wani mataki ne shugaban ƙungiyar dattawan arewacin tarayyar Najeriya Farfesa Ango Abdullahi ya ɗauka domin kawo ƙarshen takon sakar da ke tsakanin mai martaba sarkin Kano da gwamna Ganduje. To madalla mu kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabuwar rundunar sojin sararin samaniya kana ya amince da biyan albashin hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni 12.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima za mu da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilun Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu da kuma injiniyan namu na yau Nick ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah shirin mu na dare. VOA Afrique, la radio de tout le monde.